sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 3:30 na yammaci agogon mu a nan gundumar Colombia. A yau Asabar 4 ga watan Disambar 2021. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Idan muka shiga cikin shirin za ku ji yadda matsalar tsaro ke kara tabarbarewa a arewacin Najeriya. Haka wasu matasa da suka ci gajiyar horaswar gwamnatin Amurka sun bayyana da gamsuwarsu. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku. Wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Kana sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu akai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Dabban mutane ne suka tare tituna a sassan kasar Sabia a wata zanga-zangan nuna adawa da gwamnati da ke neman wasu sabbin dokoki biyu da masana mahalli suka ce za su bar kamfanonin kasashen waje su yi amfani da albarkatun cikin gida. Gwamnatin Sabia ta baiwa kamfanoni biyu haƙƙin haƙo ma'adanai, wato Zijin na China da kuma Rio Tinto. Masu fafutuka na Green sun ce ayyukan za su gurɓata ƙasa da ruwa a kasar. Zanga-zangar da wani ciwon kai ne ga jam'iyyar People's Progressive Party mai mulki karkashin jagorancin shugaba Alexander Vucic, gabanin zaben yan majalisa da na shugaban kasa a shekara mai zuwa. Dubban mutane da suka taru a barbar gada da ke babban birnin kasar Belgrade suna naira waƙar Rio Tinto daga kogin Drina. Yau Asabar dutsen Sameru na kasar Indonesia ya barke da aman wuta, inda hayaki da toka ke fitowa daga husumiyar dutsen wanda ya jefa al'ummomin yankin cikin duhu, ya kuma tilasta dubban mazauna yankin barin gidajensu. Kawai yanzu dai babu wani rahoton hasarar rayuka, inji hukumar daƙile bala'i ta kasar. Sai dai masu aikin ceto sun yi yunkurin kwashe mazauna yankin yayin da wutar ta isa ƙauyukan da ke kusa da kuma lalata wata gadar a gundumar Lumajang da ke gabashin Java. Yankuna da dama sun kasance cikin duhu bayan da toka da aman wuta ta lullube su, inji kakakin hukumar Abdul Muhari. Wani faifan bidiyo da hukumar ta tattar ya nuna yadda mazauna yankin ciki har da yara da dama ke gudun hijira yayin da tsaurarin Sameru ya fashe da karfe 3 a wurin kasar yau Asabar. Hukumomin yankin sun ware wani yanki mai tazarar kilomita 5 bayan samun aman wutar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mahari da ba a san kowane ne ba ya yi wa kallon ma'aikatan ma'aikatar harkokin wajen Amurka tara kutse ta hanyar amfani da nagartaccen kayan leƙen asiri wanda kungiyar NSO ta Isra'ila ta kirkira, a cewar mutane hudu da suka san lamarin. Kutsen wanda ya fara a cikin watanni da dama da suka gabata ya shafi jami'an Amurka ko dai da ke Uganda ko kuma mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kasar da ke gabashin Afirka, in ji bi daga cikin majiyoyin. Kutsen wanda aka fara bada rahoto a nan yana wakiltar kutsen da aka yi wa jami'an Amurka ta fasahar NSO. A baya can jerin lambobi tare da yiwuwar hari ciki har da wasu jami'an Amurka sun bayyana a cikin bada rahoto kan NSO, amma ba a bayyana ba ko yaushe ana gwada kutsen ko ana samun nasara. Daga ranar 9 zuwa 10 ga watan Disamba, shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin wani taron ƙonar demokaradiyya wanda zai haɗa da shugabannin duniya, ƙungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajanda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazana da demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar aiki tare. Taron dai wani bangare ne na yakin neman zaben Biden na ƙarfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke karuwa. Manufar taron ita ce ƙarfafa demokaradiyya, kare mulkin kama karya da magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin ɗan adam. A cewar gwamnatin Biden, za a ƙarfafa shugabanni su ba da sanarwar takamaiman ayyukan da alƙawarin gyare-gyaren cikin gida mai ma'ana daidai da wannan manufofin. Ba a san adadin alƙawarin masu halartar da za su koma zuwa aikace-aikace ba, yayin da alƙawaran da suka ɗauka ba za su kasance masu bin doka da oda ba. har yanzu gwamnatoci za su buƙaci goyen bayan al'ummar mazabin su da dukiyar su da mayar da su abin da ya wuce maganar baki.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma bar mu je ga taskar rahotanni. A Najeriya mahukunta na ƙara ɗaukar matakan shawo kan matsalolin rashin tsaro da suka ki cinyewa wanda ke ci gaba da addabar jama'ar kasar. Matakin baya-bayan nan shine na horar da jami'an tsaro inda wasu jahohi kuma suka ɗauki matakin soke ayyukan 'yan sa-kai. Ko me wannan ƙalubalen zai iya haifarwa ga koma bayan tsaro a yankin? Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Matsalolin rashin tsaro dai a Najeriya musamman a yankin Arewa suna son wuce sanin kowa domin an yi ta ɗaukar matakan magance su, amma an kasa sama bakin zaren shawo kan matsalar. ‘Yan banga waɗanda suna cikin waɗanda ake amfani da su wajen samar da tsaro suna ba da gagarumar gudunmawa ga lamarin tsaro, kamar yadda wani ɗan banga a Sokoto ya damƙe wasu da ake tuhuma cewa ‘yan fashin daji ne. Abubakar Muhammad AH shine sakataren kungiyar banga a jihar ta Sokoto ya faɗi yadda lamarin ya faru.
Wanda yake wani Malam Hassan Isa Kyadawa ɗaya daga cikin membobin na vigilance group ta kama wasu ɗan bandit ɗauke da kuɗi naira miliyan 650 ta suna ƙoƙarin ƙetara da su zuwa ƙasar Nijar, kuma suka yi ta yunƙurin su ba shi kuɗi ko nawa za su ba shi don ya sake su ya ce wala ne da buƙata. Hakan ga ya shakku kewa su ya hannanta su ga hukumar tsaro ‘yan sanda domin a ci gaba da bincike.
Akan irin waɗannan gudunmawar da ‘yan banga ke bayarwa ne ya sa rundunar ‘yan sanda ta Najeriya ta ɗauki ɗawainiyar horar da ‘yan banga dubarun aikin samar da tsaro, inda bayan sun kammala karɓar horon kwamandan makarantar horar da ‘yan sanda da ke Sokoto ACP Muhammad Kabir ya gargaɗe su da cewa
la'akari da abubuwan da aka yi musu training da su tabbata sun yi amfani da duka wannan dokoki da muka samu su na training, dan abubuwan da muka koyar da su ko muka ƙara tattara da su za su yi musu amfani a wurare da dama cikin ayyukansu.
Yanzu da yake an haramta ayyukan 'yan sa-kai a wasu jihohi akwai yiwuwar cewa nauyi zai ƙara yawa akan 'yan banga, amma duk da haka sun nuna shirin su na yin aiki tukuru.
Mutum kowane ne ne ba wanda zai kaura sai an ajalin shi ya zo. Ko ga mutum ga yan adawa ga kagasu to ba gudu ba ja da baya. Mun tsaya tsakanin Allah za mu yi aiki iya gwargwadon mu. Ina Zayyano Aliyu daga Dange. Gaskiya bakin gwargwado an ba mu training kamar yadda ya kamata. Kuma mun tsaya bakin gwargwado insha Allah za mu jajirce mun riƙa aiki bakin resources insha Allah.
Sai dai akwai wata fargaba da kungiyar ta banga ke fuskanta musamman a haujin 'yan siyasa. Tamkayar da sakataren kungiyar a jihar Sokoto ya bayyana.
Misali yanzu mai zama gwamna ya alƙawarin zai zama kabar alawus ga mutum 100 'yan bijilanci ko wace lokar gamin. To kaga ga wannan wurin wani ganin da cewa a yana da yaro ko ko yana da wanda ya kashe ya motsa a sa haske da wannan lissafi wanda yake da taɓa matan da abin da aka ruwa. To kaga in an ba kauce wani abu mu muna iya samun la'u ga wasu mutane da yake ba 'yan bijilanci na ba.
Fatan jama'a dai ba zai wuce ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin na rashin tsaro ba. Da yake an yi ta fitowa da matakai amma dai abin ya gagara. Abin jira a gani dai tasirin da horar da 'yan bangar zai yi, domin a watannin baya ma an horar da 'yan sandan al'umma sai dai kawo zuwa yanzu jama'a ba su shaidi tasirin da suka yi ba musamman wajen samar da tsaro ga yankunansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar kawo wasu matasa 45 waɗanda suka ci gajiyar horaswa da ake gabatarwa ga 'yan ƙasashen Afirka wanda aka yi a Bana ƙarƙashin shirin nan na tsohon shugaban Amurka Barack Obama. A wannan karo ma wasu matasa da suka ci wannan gajiyar sun bayyana ta yadda wannan horaswa za ta kawo ci gaba ba wai kawai ga ƙasarsu ba har ma da nahiyar baki ɗaya. Wakilin Musulmi Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma ƙarin bayani.
gwamman matasan da suka fito daga sassan Niger ne suka samu wannan horo a karkashin shirin yali na shugaba Barack Obama wanda aka gudanar a tsawon makonni inda kwararru daga jami'o'in Amurka suka bada darussan da suka shafi sha'anin kafa masana'antu da hikimomin tafiyar da su da kuma yadda ake shugabancin harkokin jama'a Musa Shehu na daga cikin waɗanda suka sami takardar shaidar lakantar wannan fanni a yayin wani kure-kuren bikin da aka shirya a cibiyar rayu al'adun Amurka
ana kuro da mutane yadda za su yi su taimaka ma kasashen su ko kuma al'umma wadda suke rayuwa a ciki su taimaka musu yadda za su yi abubuwan da kowa zai amfana da shi shine anka koya mana yadda za mu yi yadda za mu samu kowa ya zo ya hada kai a hidda kasa cikin wannan kangin da suke ciki
to ta wace hanya kake ganin sauran matasa da ma al'ummar Niger gaba ɗaya za su amfana da wannan horo da ka samu
ina da proje wanda sama haka sama da wutar lantarki ta hanyar haskewa dan kowa ya amfana da shi su tun mutanen karkara
sabanin yadda aka saba tattara matasa a kasar Amurka ko a birnin Dakar na kasar Senegal domin samun irin wannan horo a bana abubuwan sun gudana ne ta yanar gizo sanadiyar annobar COVID-19 kuma a cewar maga takardar kungiyar matasan yali Marishatu Samira Amadu an samu nasarori fiye da yadda ake zato
mun ji dadin shi mu duka basu wanda suka samu diploma tinga su basu je a Senegal ba su yi karatu anan ga suka yi formation kin su ta yanar gizo yayi kyau mun ji dadin su muna gode ma ambassador da yayi shirya wannan taro a ba su horo an koya ta musu abu masu yawa bankin shi ma ambassador na tanya su su yi projectin su da sakankanin mu ma ɗan yali muna kama mu juna mu yi ayyuka masu kyau yanda kuka ga abubuwan da yali suka yi
daga lokacin kullo da shirin tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama a 2010 kawo yau ɗaruruwan matasan Niger ne suka ci moriyar wannan tsari mai hangen baiwa matasan Afirka damar bada gudunmuwa a ayyukan cigaban wannan nahiya ta yadda za su bada misalai ga kannuwansu kwatankwacin bajintar da aka gani a wajen wasu daga cikin shugabannin da suka gabata waɗanda komai nasu ya tahallaka ne akan maganar fitar da wannan nahiya daga ramin da ta tsinci kanta ciki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Kuma sauraro har yanzu dai kada ku manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyi yau za a ji amsoshin tambayoyin haɗin gwiwa daga su kawo mai ruwa bajoga da Salim Muhammad Isa bajoga da kuma dan azumi dan tata bajoga masu cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka Wai dan Allah da gaske ne a duniya akwai kasar da ba mutane cikin ta idan akwai a ina ta Dan samu amsoshin waɗannan tambayoyin na su kawo mai ruwa bajoga wakilinmu a shiryar Adamawan Najeriya Salisu Muhammad Garba ya tuntuɓi Professor Abubakar Sadiq Umar na sashin geografiya a Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya wanda ya bayyana ma masu tambayoyin dukkanin ma yankunan wuraren da babu dan adam a ciki a duniya yanzu dai bari in zaku da gefe in bar ku da wakilinmu a Adama Muhammad Garba wanda bayan da ya gabatar da tambayoyin ga Professor Abubakar Sadiq sai Professor ya ce
idan zan fahimci wannan tambayan ina nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama ba dan adam wanda yake zama a wurin ko ba haka ne tambaya yake nufi ba
haka ne bro
to idan haka ne akwai su da dama to akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa huɗu haka na farkon fari ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan ƙaramin zafi ya yi yawa yana iya hana dan adam zama a wannan wurare misali idan aka same wani bangare na bayan kasa a Sahara kaman misali desert ne desert yana za a ce kaman
Sahara
kaman a ce desert ya a ga wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali shi yadda abinda cikin dan adam yake bukata misali cikin dan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan ta 47 normal adult mutumin da ya cika mutum ne kamata zafin cikin nasa ya wuce celsius 47 ba idan ya wuce haka to ba lafiya in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya to sai ka gari wasu wuraren da Sahara da desert da wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan 58 zuwa 62 kaga ya tara na bukatar dan adam kenan to wayannan wuraren akwai su da dama misali kaman wuraren da suke da Sahara akwai annan South Africa inda ake ce Kalahari Desert. Kalahari Desert tana nan ne a Afrika ta Kudu a garin Botswana inda akwai dan adam yan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan Saharan ba. Akwai mutanen da ake ce da su Bushmen idan ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wannan mutane. So ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan. Amma ainihin mutane Bushmen da suke zama a Kalahari Desert din ba a tsakiyar desert din suke ba suna bangare ne da wani kogi da yake babban kogi a Botswana amma shi ma kogin ya iyaka da wannan Kalahari Desert din to amma tsakiyar Kalahari Desert din wanda ake kiran shi da suna Kumuyu wannan temperature na wajen ya kai 67 zuwa 70 celsius to kaga zai wuya dan adam ya rayu a wajen so ba taba dan adam ya rayu a wannan wajen ba har zuwa a yau din nan ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi amma tun da aka yi wannan wajen zuwa yau din nan ba taba yi bila adama su bai zama a wannan wajen ba kaga wannan daya a Afrika kenan sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a India wanda ake ce da ita Gobir Desert ita ma Gobir Desert ne tsakiyar desert din ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzu da muke magana nan ana ce da sunan tsakiyar gari ana ce Shamhar so ainihin wannan part desert din wanda ake ce da sunan Shamhar yana nan a cikin Gobir Desert a India tana da faɗi sosai kasa ne simple dai babba amma saboda zafin yanayin wajen to ba taba idan adam ya yi zama a wajen ba saboda tsanani to duk wannan wurare ne na desert akwai irin shema a nan a wajenmu a Najeriya saboda idan muka iya tunawa akwai bangaren Afrika har ya shafi Najeriya akwai Sahara wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taba dan adam suna zama a wurin ba akwai wani wajen da ake ce da shi Kaska ko kuwa Tolo wannan wuri ne wanda ya iyaka da Niger da Yobe da Maturu kenan da kasar ta Maturu Yobe state ta bangaren Unguru akwai inda suka yi iyaka da Niger wanda ake ce da wurin Kaska ko Tolo to tun da aka yi ba taba yin dan adam suka yi zama ba Sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai amma mu mun taba tashi zuwa bincike mun je wajen ko da mun sha wahala kan amma mun yi mun je wajen so ba taba yin dan adam suka yi zama a wajen ba sai dai irin a je a dawo haka to kaga akwai wannan wanda sanadiyar Sahara ya haddasa su zama wajen yana yin wuya sai dai su jawa wanda as a result of wannan Sahara din ko desert din sannan kuma akwai bangare din da sanyi idan sanyi ya yi yawa tsananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da dan adam yake bukata shi ma yana iya hana dan adam zama a wannan irin wuraren a kasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya misali akwai wata kasa da ake ce da ita Greenland ko da shike ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin mallaka Birtaniya amma kasa ne babba wanda ta kai girman Najeriya so yamma ta arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simfidaɗɗen fili wanda ice ne ga baki ɗayanta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne hatta ruwa yawa kankara hatta ruwa ma ga baki ɗaya tana nan a matsayin kankara inda ka san dusan kankara haka take ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln to wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland so ba dan Adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta. Sanyinta yayi misali kasa da degree Fahrenheit yayi kasa sosai, sai ma kai zero ba ma balle ma ya dago balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen. So ko da akwai wadansu mutanen da Allah ya su suna iya su rayuwa a wurin da yake da sanyi matuka, to amma wannan din yayi wuce misali wayancin irin jinsin mutanen masu ma, to ba za su rayuwa a wajen ba. To tunda wannan wajen yake ba taba idan Adam yayi zama a wancan wajen ba. Akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanya haka da a gefen da ake cewa Iceland. Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean, wanda shi ma tunda yake ana ce da shi Wandelham. Wannan Wandelham na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din. Shi ma tunda yake kasa ne amma ba taba yin mutane su kai zama akai ba. Ko da shike ilimin kimiyya ya faɗa akan cewa akwai albarkatu sosai na kasa, kamar sun mai da su da ake faɗa mineral resources, amma babu mutanen da suke zama a wurin, kuma ba wanda zai zauna a wurin balle ya dibe albarkatun kasa. So albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi, wannan ikon Allah. Sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa wani tsibiri ta wajen. Idan akwai wani wajen da sananne ne kusan sau da yawa malaman ilimi da kimiyya da fasaha sun ta debating akan wannan wajeje wanda ake ce mata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma, inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai, yana da karfi sosai, wanda ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba, but yana iya ya ja abun da ya yi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai nisa ba. Misali da aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyar ba, yana iya ya ja shi zuwa cikin teku. Har ma malamai ko kuwa masu tarihi ko kuwa masu asashe suke faɗa a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen. Jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen na ba sa iya tashi zuwa sama sosai, su ne suke iya igiyar wajen ya ja su. So wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiya din, saboda karfin yawan igiya din ba zai iya bar wani abu ya rayu ba, yana iya rusa shi. So yana iya barna ko gina-gina ya kai ko dan Adam, duk wani abu da na kusa da shi, saboda karfin igiyar wanda ake ce da ita tide din. Tidal forces din yana da karfi sosai, yana iya ja abu da nisa. So tunda ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba a taɓa yi dan Adam ya yi zama a wajen ba. To shi ma yana daya daga cikin dalilan da yake sa ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba. In so long wannan force na tide din yana nan har yanzu, to zai wuya a samu rayuwa da zai kasance a wajen wuri. Sai kuma na karshe misali zan ce, idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest, idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan Adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka ne idan suka yi tsanani sosai, wato natural forest ne. Ko da shi a duniya yanzu wuraren da ake da natural forest ne yanzu ma babu su, sai bai wuce ko guda ɗaya kawai ya rage wanda ake ce da ita Amazon Basin. Amazon Basin tana nan ne a ƙasar Brazil a South America kenan. So shi ne wanda ake tsammani yanzu ya rage kawai dazun daji wanda ake ce da ita natural forest. Ko da suke ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma Amazon Basin din shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba, saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna diban albarkacin daji, misali itace don magunguna, kasancewa bukatun magunguna sun yawa a duniya yanzu. Kamfanonin gyaran magunguna sun yi yawa, su ma suna bukatar itatuwa na gyaran magani. To sai zamanto an samu labarin bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin, ma yanzu ana duba albarkacin wannan dajin. To ka gani idan hakan yana faruwa bai sake zama natural forest ba, saboda natural forest din shi ne wuraren da mutum bai taɓa ma shiga ba. To tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma Amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga, to ka gani bai sake zama, a sai dan Adam zai ya zama a can kuma kenan, tunda ana zuwa ana duba albarkacin ka. Da za mu ce yanzu shi din gaba ɗaya ta ɓangaren dazuzzuka, a ce babu wani waje ɓangaren duniya wanda mutum ba zai yi zaman ba yanzu, babu shi sai ya yi magana da ɓangaren dazuzzuka. To wa'annan su ne bayanai wa'anda
nake gani bane mai da kuma wadansu wuraren da tunda aka yi kada duniya kenan ba ta samu mutane su zama a wannan wajen ba sai da wannan da nan da na hadu shi
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin professor Abubakar Sadiq na jami'ar Modibo Adama dake jihar Adamawa Najeriya da wakilinmu na shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da wanda ya hada shirin Haile Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa Allah ya kai mu mako gobe lafiya
da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
Ungiyar kwallon kafar Napoli ta kasar Italiya ta bayyana cewa dan wasan gaba na Nigeria Victor Osimhen zai koma bakin daga kamin lokacin da aka shata masa anyuwa Osimhen da ke takale da kungiyar ta Napoli aiki a kashin kororon idon sa a ranar 23 ga watan da ya shige na Nuwamba lamarin da yasa aka ce ba zai iya takale da ba tsawon watanni uku wanda kuma hakan ke nufin ba zai sami damar bugawa kasar sa ta Najeriya wasa ba a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2022 to sai dai ayarin kiwon lafiya na kungiyar ta Napoli sun bada sanarwar cewa tayu Osimhen ya koma atisaya mako mai zuwa kasa da wa'adin da aka diba tun da farko sanarwar kungiyar ta bayyana cewa tuni da dan wasan ya cire zaren dinkin da aka yi masa kuma har ya soma ayyukan motsa jiki da na'urori wannan labarin dai ya kuma farantawa hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF da ma dukkan yan kasar da ke sha'awar kwallon kafa kasancewar sa daya daga cikin zuratan yan wasan Super Eagles na kasar da yanzu haka suke kammala shirye-shiryen soma fafa ta gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2022 a kasar Cameroon sabon mai horar da yan wasan kungiyar Manchester United ta kasar Ingila na rikon kwarya Ralf Rangnick ya ce bai cire tsammanin ci gaba da aiki a kungiyar ba bayan kammala aikin sanar kwankwariya na tsawon watanni shida Rangnick ya maye gurbin Ole Gunnar Solskjaer da kungiyar ta sallama a makon da ya gabata inda zai yi aiki na wucin gadi zuwa karshen kakar wasanni tare da sharadin ba shi damar ci gaba da aikin ba da shawarwari har na tsawon shekaru biyu kocin dan kasar Jamus mai shekaru 63 ya ce idan kungiyar ta nemi shawararsa zai bata irin wadda ya bai wa tsohuwar kungiyarsa ta RB Leipzig har sau biyu wato su ba shi damar shekara daya domin ya kawo sauyi mai ma'ana a kungiyar har yanzu dai a Ingila din sau biyu kungiyar West Ham United na yin waiwayin baya a ƙarshe kuma ta sami nasarar doke Chelsea da ke saman teburin gasar Premier da ci 3-2 a yau Asabar sakamakon wasan na yau dai ya saukar da Chelsea daga saman teburin gasar wadda ta dare tsawon makonni inda nan take Liverpool ta tsallako daga ta uku ta haye sama bayan da ta yi galabar Doke Wolves da ci 1 da nema to sai dai kuma daga bisani Manchester City ta haye saman teburin gasar bayan da ta sami nasarar Doke Watford lamarin da ya sa Chelsea din ta koma ta uku a tebur a sauran watannin gasar ta Premier da aka fafata a yau Asabar Newcastle ta doke Burnley da ci 1 da nema yayin da Southampton ta yi kunnin doki da Brighton da ci 1-1 Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Nigeria, Niger, Kamaru, Chadi, karfe 5 agogon GMT da Ghana za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya daidaita mana sauti ni kuwa da na ja ragamar shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam.